Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 22 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Sabon zababban shugaban Iran mai tsatsauran ra'ayi Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai hau teburin shawarwari akan takaita shirin makamai masu linzamin Tehran ba. Fadar White House ta fito da shirinta na raba rigakafi guda miliyan 55 a kasashen ƙetare, inda yawancin raban za a yi shi ne a kasashen yankin Amurka na Latin da tsibirin Caribbea da Asia da kuma Afirka. Sabon gwamnan jihar Lakes da ke Sudan ta Kudu da aka nada na fuskantar kiraye-kiraye akan ya samar da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu yana da hannu a haddasa fada tsakanin al'ummomi.
Kanun labaran kenan. To, game da batun yan makarantar Islamiyya 148 da yan bindiga suka sace yau kwanaki 23, gwamnan jihar Niger ya ce lokaci fa yayi da za a yi ta takari.
Lokaci ya zo da gwamnati ta yafi da karfinta, muna addu'a ba mu fatan wani ya ji ciwo, amma ba za mu ninke hannunmu wanga abu na faruwa ba.
To, wai shin su waye ke raba kawunan yan Najeriya da kiran a raba kasar? Kamar kowace ranar Talata, yau ma Aliyu Mustapha Sokoto na tafi da shirin nan nasa na tsaka mai wuya. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sabon zababban shugaban Iran mai tsatsauran ra'ayi Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai hau teburin shawarwari akan takaita shirin makamai masu linzamin Tehran ba, ko ya goyi bayan dakarun mayakan yankin. Bayan haka, Raisi ya faɗawa manema labarai a Tehran cewa ba zai gana da shugaban Amurka Joe Biden ba, yayin da Amurkar ta yi kokarin sake komawa yarjejeniyar dakatar da shirin makaman nukiliyan Iran da aka cimma a shekarar 2015. Daga baya, fadar White House ta yi watsi da duk wata damuwa game da kasa samun ganawa tsakanin Raisi da Biden. Sakatariyar yaɗa labaran Biden, Jen Psaki, ta faɗawa manema labarai cewa a halin yanzu Amurka ba ta da hulɗar diplomasiyya da Iran ko wani shiri na ganawa da shugaban a matakin shugaban ƙasa, a saboda haka babu tabbacin ko an samu wani canji a wannan ɓangaren. Fadar White House ta fito da shirinta na raba rigakafi guda miliyan 55 a kasashen ƙetare, inda yawancin raban za a yi shi ne a kasashen yankin Amurka na Latin da tsibirin Caribbea da Asia da kuma Afirka. Gwamnatin Biden ta faɗa a jiya Litinin cewa za a raba yawancin rigakafin ne ta hanyar shirin raban rigakafin COVAX na ƙasa da ƙasa, don cika alƙawarin da shugaba Biden ya yi na raba rigakafin da aka hada a Amurka guda miliyan 80 zuwa ƙasashe a faɗin duniya. Kamfanin dillancin labaran AP ya faɗa a jiya Litinin cewa mai yiwuwa ne gwamnatin Biden ba za ta iya cika wannan alƙawarin raba rigakafin ba zuwa ƙarshen watan nan na Yuni, saboda tsare-tsaren gudanarwa da kuma wasu matsaloli. Jami'an da kamfanin AP ya ambata sun ce an shirya rigakafin, amma ana samun jinkiri saboda harkar doka da tsare-tsare da ka'idodin da ake bukata a Amurka da ma kasashen da za su karɓi gudunmuwar. Sabon gwamnan jihar Lakes da ke Sudan ta Kudu da aka nada na fuskantar kiraye-kiraye akan ya samar da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu yana da hannu a haddasa fada tsakanin al'ummomi da satar shanu ko harin kwantan bauna akan hanyoyi, matsalolin da suka yi wa jihar katutu yanzu haka. Gwamnan Lieutenant General Rentwene Mabor ya saurari korafe-korafen ɗaruruwan mazauna jihar Lakes ranar Lahadi, ciki har da sarakunan gargajiya da suka halarci wani taron ƙarawa juna sani da aka yi a Juba game da kawo ƙarshen tashin hankali a ƙasar. Mahalarta taron sun amince da kudurori 23 ciki har da wanda zai sa a kama a kuma hukunta 'yan siyasa da jami'an soja da aka same su da laifin haddasa rikici tsakanin al'ummomi da kuma waɗanda ke samar da makamai ga farar hula.
Kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kamar yadda aka yi kukan kura a wasu sassan kasar, aka tunkari 'yan bindigar da suka sace mutane, ita ma gwamnatin jihar Niger, inda aka sace wasu 'yan makarantar Islamiyya 148 ke tunanin daukar matakin kundin bala a matsayin zaben da ya rage. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce za ta sanya ƙarfi wajen kukutar da yaran makarantar Islamiyyar nan ta Salihu Tanku su 148 da ke hannun 'yan bindiga. A yanzu dai yaran sun share kimanin kwanaki 23 a hannun waɗannan 'yan bindiga. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, wanda ya je Kagara domin jajantawa iyalan yaran da kuma ƙaddamar da wata rundunar sintiri ta musamman a ranar Litinin din nan, ya ce akasarin masu ta'addancin nan fa bai kamata a saurara masu ba, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Amma bayan sun kwace musu ikon basu inda aka basu yara ba, saboda haka yanzu iyaye mun gaya musu to lokaci ya zo da gwamnati ta yi da ƙarfinta, muna addu'a ba mu fatan wani ya yi ciwo, amma ba za mu ninke hannunmu wanga abu na faruwa ba.
Da akwai yiwuwar a sa ƙarfi cikin lamarin,
muna ƙara duba mu ga yadda za mu yi abin nan ba tare da an rasa rayukan yara ba.
To sai dai shugaban makarantar Islamiyyar ta Salihu Tanko, Malam Abubakar Garba Alhassan, ya ce akwai fargaba matuƙa akan matakin gwamnati na sanya ƙarfi domin kubutar da yaran daga hannun ɗan bindiga.
Abin tsoro cikin kalaman shi ne ƙoƙari da ake an so yaran nan ta ƙarfi, shi ne abin tsoro gare mu kan mu zo mu rasa su daga cikinsu.
Amma ba ka ga kaman sako-sakon zai sa kuma a daɗe ba an so su ba.
Suna addu'o'i, ka san mutum na addu'a Allah na karɓa. Alhamdulillahi na san su karan kansu ba za su so su bi da ƙarfi a kwato yaran, ba za su yi dabarorin su sai dai in Allah ya sa kuma kwaye rashin rayuwa kaga wannan daga Allah ne dama.
Na'am, to batun kuɗaɗen da suka ce ku haɗa, kun haɗa ko me kuka kai musu?
Mun haɗa kuɗi manya mun kuma kai, amma ba ma tunanin kamar kuɗin sun isa a hannunsu a halin da ake ciki yanzu haka.
A yanzu dai shugaban makarantar ya tabbatar da cewa uku daga cikin malaman da ke hannun 'yan bindigar sun samu nasarar kubutowa a ranar Lahadin nan. A halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Niger ta mika sakon ta'aziyya ga iyalan 'yan banga su kimanin 30 da 'yan bindigar suka kashe a karamar hukumar Magama a ƙarshen makon nan. Gwamnan jihar Niger kuma ya bada tabbacin cewa za su taimaka wa iyalansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da kashi na biyu na labaran duniya.
A lokacin da ya kamata a rufe rumfunan zabe a jiya Litinin a Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha, jami'an zabe sun ce an samu masu kada kuri'a da suka fito sosai fiye da yadda aka yi tsammani, kuma an gudanar da zaben lafiya. Amma duk da haka mutane da yawa sun jera dogayen layuka don kada kuri'a, kuma an tsawaita lokacin rufe rumfunan zaben. Masu shirya zabe sun ce matsalolin tsare-tsare kamar rashin ganin jami'an zabe ko bacewar kuri'u da mummunan yanayi su suka janyo haka. Mutane da yawa sun wuni zubar suna jira su kada kuri'unsu a zaben da Prime Minister Abiy Ahmed ya tsaya takara. Ana sa ran zaben zai karfafa mulkinsa, duk da cewa 'yan yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali ba su yi zaben ba, da kuma ɗaya zaben a wasu yankuna da yawa saboda dalilan tsaro. A jiya Litinin, tarayyar Turai ta EU ta sanar da sanya sabbin takunkumi a kan wasu jami'an sojan Myanmar, karo na uku kenan tun bayan da sojojin ƙasar suka yi juyin mulki a watan Fabrairu. Wannan zagayen takunkumin ya auna mutane 8 da kamfanoni 3 da kuma wata ƙungiyar tsofaffin sojoji, a cewar wata sanarwa daga EU ɗin. Mutanen da aka sanya wa takunkuma sun hada da ministoci da mataimakan ministoci da kuma babban lauyan kasar waɗanda ke da hannu a dagula tsarin demokradiyya da dokokin kasar da kuma mummunan saba haƙoƙin bil'adama a cewar sanarwar. Ranar Juma'a da ta gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a Myanmar a hukumace, inda mambobin majalisar suka buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar, a kuma mutunta zaɓin jama'a kamar yadda suka yi a zaɓen watan Nuwamba da aka yi a ƙasar.
Da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda ake ci gaba da cece kuce tun bayan da kungiyoyi da kuma ɗaiɗaikun magabatan kudancin ƙasar suka fito suka yi shelar nesanta kansu daga masu yunkurin raba ƙasar. Halima Abdulra'uf Gariki.
Gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya da ta ƙara jaddada hatsarin da ke tattare da cigaba da zama da kungiyar IPOP da ke cigaba da sanya al'umman da basu ji basu gani ba zaman ɗarɗar, kamar yadda shugaban kwamitin amintattunta Nastura Ashir Sharif ya bayyana.
A yau su fito su ce wai da su da gwamnonin su cewar wai ba sa goyon bayan maganar kafa ƙasar Biafra. Mu a gurinmu wasan yara ne wannan magana. Kowa ya san duk yaran da suke wannan abin mun shafaɗe. Waɗannan manyan nasu su ne suka cusa musu wannan aƙida ta magana Biafra. Babu wanda ya fito a cikin su yace baya tare da abin da suke yi. Sai yanzu da saga cewar ƙasa ta tashi tsaye tana neman, sai an cire su an ba su ƙasar su, waya gaji zama da su.
Rayoyin wasu ƴan kasuwa a birnin tarayya Abuja sun bambanta, inda wasu ke cewa
sunana Suraja Muhammad. A hakikanin gaskiya yawancin mutane da suke so a raba ƙasar Najeriya su Inyamurai koma yankin su na Biafra, yawancin su waɗanda ba su da aiki ne. Amma waɗanda muke tare da su a cikin kasuwa kusa yanzu haka ba ta irin wannan magana.
Sunana Chuk. A ɓangaren namu ɗin nan irin wannan matsala kuma mun da muke girma arewa ba ma so. Sai da wayannan da suke girma can kudu su ne suke so wannan abu. Dalilin da ya sa su ma suke so su zama Biafra ɗin nan aka ka wannan matsala Najeriya yanzu, saboda bayan da Turawa suke bari mulki a hannunmu da kuma suke wuce Arewa baya daba Inyamurai ya hau kuda. To shi ne dalilin mutanenmu kuma sun fata rai sun ce to shekara nawa ne a mai da su kamar ba gona Najeriya ke ne asalin dalilin da ya sa muka ce to tun da ira san baka muna so mu koma ƙasarmu.
A nasa ɓangare masani a fannin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim ya bayyana abin da kundin tsarin mulkin ƙasar ke cewa.
Tsarin mulkin Musa shi na ɗaya da na biyu ya ce Najeriya dunƙulallen ƙasa ce wadda take ba za ta rabu ba kuma ba za ta narku ba. Na biyu kuma akwai ƴanci na ɗan adam sashi na 33 zuwa 45 na tsarin mulkin Najeriya. Dama ce ka fito duk abin da kake so ka yi, ka fito ka ce za ka yi. To amma ba wai tsari ne na kowa ya iya yin abin yanda ya ga dama ba.
Da maraicin ranar Asabar ne ƙungiyar gwamnonin kudu maso gabas ta nisan ta kanta da ayyukan ƙungiyar IPOP tare da nuna goyon bayanta da Najeriya ta ci gaba da kasancewa a matsayin ƙasa ɗaya dunƙulalliya. A bisa tarihi dai, Laftana Kanar Odimego Ojukwu ne ya ayyana Biafra a matsayin jamhuriya mai zaman kanta wacce ta kunshi ƙabilun Igbo, Ijaw, Efik, Ibibio da dai sauransu a shekarar 1967 zuwa shekarar 1970, lamarin da ya rikide zuwa ga yakin basasa kuma yayi sanadiyar mutuwar miliyoyin 'yan Najeriya a lokacin. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Muhammadu Murtala Yusuf Tama. To batu ake na maganan farmaki da aka kaiwa Fulani a kudancin Najeriya. Magana ta gaskiya, wannan magana ce kawai. ai akwai doka da oda a kasan ba muna zoban zauna bane kara zube idan aka ce mutane su dinga kai farmaki dan wasu sun yi laifi to aka ga sai jawo kalubale kasa ba ta zauna lafiya ba tunda Najeriya dukkanmu Najeriya ta kowa da kowa ne kuma babu kabilar da ba shi da juna ba kowa yana hancin gari wannan na hancin gari wannan na hancin gari ba zai wanda suka yi laifi tsare kuma ce zafarwa mutane barki dai ba aibibi wannan bai kamata ba ni ana tunanin sannan kuma suke cewa suna iranin suna zaton idan fulani suka yi kidnapping ana zuwa ana daidaita da shugabanninsu ana daidaita yi negotiating sannan a sako mutane wannan ba gaskiya ba ne in kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report idan an tabbatar in ya zo ita gwamnatin jiha ko ta tarayya sai ta shiga labarin a bincika a tabbatar da gaskiya al'amari amma dan wasu tsiraran mutane sun zo sun yi laifi wasu ce za su je su ɗauki mataki wannan shi yake haifar da rashin zaman lafiya a ƙasa.
Sunana Isaka Dogo Ango. Gaskiya abin ba daɗi ko da zargi ne ko da gaskiya ne gaskiya mu abin bai mana ba saboda duk abin da ke kawo tashi hankali ba san mu muke sai dai in Allah kadara a ce haka ne amma in haka ne kuma to a duba tsakaninsu ko da su ne suke yi da a duba sai kuma a nema sasanta a gyara a zanna lafiya saboda zaman lafiya shi ne gaba kar mu sa hankali ba a babban dukiya mu ce a'a sai mun yi kudi a bai a wannan ba hujja ba ce mu duba a hankali inda sarki Fulani zai gyara ya duba yaransa ya yi musu gargadi in su ne kuma su daina ko ba gaskiya ta Allah ba amma kuma ba su bane to Allah fushi ya san masa ne.
Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sado mu duk wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a cigaba da muhawara da muke ji dangane da makomar rikicin Fulani a Najeriya din yau zamu tabo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta Fulani din abinda aka dade ana cewa yana ɗaya daga cikin bangarorin da suka janyo matsalolin da ake gani sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su Professor Jibril Aminu suka fito da shi shirin ba da ilimi ga Fulani wanda aka watsar da shi mai ruwa da shi zai taimaka wajen shawo kan wannan lalura ta yanzu sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu a tsakanin su Fulani din na Najeriya musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin Najeriya da yadda suke kallon lamarin zamu kuma tabo wato martanin da mutane suke mairwa game da kokarin da Sheikh Malamin nan na Kaduna Sheikh Ahmed Gumi yake yi na saduwa da Fulani a cikin dazuzzuka to ba ta da bata lokaci ba ga baban gida ta da bakin sa
abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne yau idan aka samu gwamnati ta tabbatar musu da abubuwan da ya kamata irin su burtalolin su da irin su me yake da suna irin su inda za su kula da dabbobin su shine kaman abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a
kai
abin nan
ruga kenan ko
yawa ruga kenan so kaga duka waɗansu abubuwa ne wanda yake haƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurinsu wanda ya shafi kudaden shiga ba so ba wanda ya damu da wannan kawai kuma inda za su yi haka din nan ne ma za su fi samun kudin shiga saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu masu yin yogurt din nan za su samu amfani a gurin sannan kuma su kansu Fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa to amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin Najeriya babu waɗannan abubuwa to su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan gagen da ake magana sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma wanda yake kuma shine abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna su fahimci menene ma rigan ma tukunna amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta sake tusin baya shine ta dawo da maganar nomadic din nan domin yana da muhimmanci fiye da yadda ake tsammani mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su rika gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin Fulani saboda an yi su ne kawai akan abin da ya shafi makiyaya sai aka ce riga so kuma sai suka kasance ba kudin da za su yi wannan aiki. Suna su ne kawai su gina makarantu ne, amma kuma daukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne. To shi sai shine sai muke gani idan aka shigo kuma da bangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kadai kashi, da kuma in ka aikashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi, in ka yi kaza ga hukuncin shi, in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce, duka sai aka rasa waɗannan abubuwan ga baki daya. Sannan kuma da maganar shi na maganar zamfara, akasarin zamfara Fulani ne cikin kashi 100 kusan 90 da wani abu duka Fulani ne. To amma abinda ya faru da jihar Zamfara, suya su ne suka rika cutar da junansu, domin me kamar yadda ne muka magana baya, suke sace shanun junayensu. Domin me saboda naga wannan ya fi ni yawan shanu, ya fi ni arziki kenan, saboda Bafulatani yana kallon yawan shanun shi shi ne arzikinsa, shi kuma wancan mai yiwuwa bai kai shi ba. So kaga duka anan gun sai ana ta samun rigingimu, suna ta kashe junansu, ko kuma ana ta kuma sace shanun, ana ta tafiya da su kudancin kasar nan, ana sai da su. So amma idan gwamnatin za ta zauna ta yi taro musamman akan abin da ya shafi harkokin Fulani, shine a fitar musu da burtali, kuma a samun musu da rugagen nan. Wancin da gwamnatin tarayya da ta ce za ta yi ya zama wani abu, ana gani za a ɗiba kuɗin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kaman su kansu ma ba su ma da mahaki ma a ƙasan, wanda mu kuma muna gani ba daidai ba ne, domin kundi ne na tsarin mulki ya ba da wannan dama. Kowane ɗan ƙasa yana da ƴanci abinda aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin. So wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita hukuma ta yi. Sannan su kuma Fulanin da shugabannin su fa na gaskiyan ba waɗanda suke zalunta suke cutansu ba, na gaskiya su sa su a hanya, su nuna musu kuma mahimmancin zaman lafiya da kuma mahimmancin rike mutuncin kai. Saboda da an san Fulani da kawaici da kuma kunya da sauransu. To amma yanzu ina tabbatar maka wayan ma da zaka gani a hannun Bafulatana, kai ka san wayan ma ya wuce hankali, ya fi ƙarfin nuna da take sayarwa.
Sai bari mu ji abin da sarki zai ce. To sarki, akwai mataki da sanannen malamin addinin musulunci na wato Sheikh Gumi yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da Fulani da kuma neman sulhu. Ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka?
To ai mataki ne mai kyau, tunda mutum da zai shiga da zai nemi sulhu, kuma na biyu kuma zai koyar da addini, kuma dama addinin shi yake so dama koyar masa saboda su gane amma wannan abin da yake yana da kyau. Naji wasu kuma suna karkatar da abin saboda kana duk lokacin da mutum yake so ya abin kirki, kuma sai ga wasu shi korin magana da ba suna so su wanda ya musu nuna ba wanda yake nan ba daidai ba ne. Abin da yake gaskiya yana da kyau, don haka ne wannan abin da muna abin da ke faruwa tunda abin ya zama haka. Ya kata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa mu abun, su karfafa mu wannan abun karfi, su ba shi karfi sosai. Kuma gwamnati yanzu sun da abun ya karanta, ya kamata ta nemi kungiyoyi ta zauna da su, kungiyoyin da kaba ta zauna su kowane yanki, tunda kowane wuri akwai hardo, a zo a zauna da su, idan ka zauna su a ganga musu abubuwan da ya kamata su zo su yi, saboda idan su ina kama su karfi su hardo za su shiga ko ina lungu zai zo taro da sauran hardo kamar yadda muke a kudu can. Idan aka yi haka, tunda kowane ya san kowa, idan aka haka to wannan abubuwan da ke faruwa wannan bugi-bugin da sauransu gaba daya, wallahi gwamnati ta shigo ciki ta taimaka musu kungiyoyin da za a zauna za a samu nasara kan lamarin. Amma ba zai abin kawai kana zo biya tura ma'aikata ne ne da kaina.
Sai dai sarki ya kamata ka fahimci kungiyoyin kudancin kudanci gaban suke da kungiyoyin da suke nan arewacin Najeriya. Ku kuna can ne kuna kokarin kare muradin naku al'umma su ne Fulani din nan makiyaya. To amma mu kuma namu na nan sai zama ma sun koma suna zaluntan Fulanin ne. So saboda haka akwai bambanci, shi yasa ka ji na ce maka kungiyoyi na gaske wannan abin da shi Dr. Gumi ya dauka, mu muna gani kaman aikin yayi mashi yawa. Wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki. Menene gwamnati ta shigo ciki? Wannan nomadic din nan dai da ake kallo, saboda ai kana nan doka ta kasa ne ta kafa ta, so menene amfaninta? Da sai ya koma ya hada kai ma da ita domin a samu abin da ake nema. Amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa, ba zai samu goyen bayan da ya nema a wurin gwamnati ba, domin me saboda bata dauki abin da muhimmanci ba. Amma idan wannan aka ce ma'aikata ne gabaki daya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi Fulani makiyaya, mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema. Amma mutum guda ɗaya ya dauki gabaran yin wannan aikin, mu muna gani kaman aikin zai yi mashi yawa.
To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma yasa shi doctor yace bar gara a fara da wani wurin, watakila yanzu zai zama kaman tunatarwa ga gwamnatin.
Ai, gazawan gwamnatin shine nake gaya maka, rashin ba su kudaden da ya kamata na su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi, gashi nan an rubuta nomadic din.
To gaishe ku malama mai, to nan zamu tsaya sai mun da muku makon gobe, muna da shiri ɗaya da ya rage mana da wannan muhawara din. Yanzu a madadin su baki nan, Alhaji Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da Alhaji Musa Zika na kungiyar Amnesty International mai kare haƙƙin bil'adama a duniya, tare da ita Grace Abdu da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ku musamman shi Babangida Jibril da ya shirya muhawara din, Aliyu Mustapha sakwatani a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Sabon zababban shugaban Iran mai tsatsauran ra'ayi Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya Litinin cewa ba zai hau teburin shawarwari akan takaita shirin makamai masu linzamin Tehran ba, ko ya goyi bayan dakarun mayakan yankin. Fadar White House ta fito da shirinta na raba rigakafi guda miliyan 55 a ƙasashen ƙetare, inda yawancin rabon za a yi shi ne a ƙasashen yankin Amurka na Latin da tsibirin Caribbean da Asiya da kuma Afirka. Gwamnatin Biden ta faɗa a jiya Litinin cewa za a raba yawancin rigakafin ne ta hanyar shirin rabon rigakafin COVAX na ƙasa da ƙasa, don cika alƙawarin da shugaba Biden ya yi na raba rigakafin da aka haɗa a Amurka guda miliyan 80 zuwa ƙasashe a faɗin duniya. Sabon gwamnan jihar Lakes da ke Sudan ta Kudu da aka naɗa na fuskantar kiraye-kiraye akan ya samar da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu yana da hannu a haddasa fada tsakanin al'ummomi da satar shanu ko harin kwantan bauna akan hanyoyi, matsalolin da suka yi wa jihar katutu yanzu haka. A lokacin da ya kamata a rufe rumfunan zabe a jiya Litinin a Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha, jami'an zabe sun ce an samu masu kada kura'a da suka fito sosai fiye da yadda aka yi tsammani, kuma an gudanar da zaben lafiya. Amma duk da haka mutane da yawa sun jera dogayen layuka don kada kura'a, kuma an tsawaita lokacin rufe rumfunan zaben. Masu shirya zabe sun ce matsalolin tsare-tsare kamar rashin ganin jami'an zabe ko bacewar kuru'u da mummunan yanayi su suka janyo haka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ina miƙa godiyata ga 'yan uwa da suka yi ta ɗawainiya tun daga lokacin jinya har zuwa lokacin jana'izar goggonmu marigayiya Habiba Ma'aji Sale Inkiya Mbombi, wadda ta rasu ranar Juma'a a gajin Duguri, ƙaramar hukumar alƙalirin jihar Bauchi. Allah ya saka da alheri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Chiba Hero Dodoniye da ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalma Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.